نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
Yau Juma'a 30 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1430 daidai da 21 ga watan August shekara ta 2009. A ci ga tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna Al-Misbah Al-Munir fi Tahzir Tafsir Ibn Kathir. Har yanzu dai muna nan a cikin tafsirin suratul Nur. A jiya malam ya fara fassara mana aya ta 11 daga cikin jerin jerin ayoyin nan guda 10 waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da su saboda ya wanke sayyida Aisha daga kage da kazafi da yarfe da wasu munafikai daga cikin munafikan Madina suke kokarin su yi mata da zulmin su lalata martaba su rushe addinin musulunci gaba daya. To shine ita kanta sayyida Aisha da kanta ne take ba mu labarin abubuwan da suka faru tun daga kan abin da ya shafi Qur'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu lokacin da suka yi nufin tasowa daga Madina zuwa tafiyan da za su yi na wannan yaƙi, da kuma bayyana cewa ita Aisha ita ce Allah madaukakin sarki ya ba ta sa'a ta ci wannan zaɓi da aka yi. To sun je wannan tafiya, kuma kamar yadda labari ya bayyana sun je sun dawo. To a lokacin munafikai suka samu daman shigar da dasifa da makircin da suka yi nufin su shigar ta hanyar kage, ta hanyar kirkiro maganganu na batanci iri-iri waɗanda suka yi masayyida Aisha. Masu raunin imani daga cikin musulmi sun suka yadda, suka gamsu, suka amintu da wannan abin da aka faɗa, suka ci gaba da baza maganganu iri-iri a garin Madina da sauran ɓangarori har ya kai sanda sayyida Aisha labari ya kai zuwa gare ta. Wannan abu ya damu manzon Allah matuƙa, domin abu ne wanda ya nemi ya kawo ma da'awan da yake yi cikas. To amma sanda Aisha ta ji labari, kuma ta fahimci wannan yana da alaƙa dangane da irin tausasawan da ta saba ganin annabi yana mata, duk in ba ta da lafiya ta ga yanzu babu. To sai hankalinta ya tashi, ta nemi cewa tana son za ta koma wajen iyayenta. Haka ta tashi ta koma gida gaban iyayenta ta zauna, domin ta tabbatar da irin yadda labarin ya kai ya komo a cikin gari, kuma ta tantance shin su ma sun gaggata abin da munafikai ke faɗi a kanta koko. In ba manta ba, bayan da muka je gidan Abubakar muka ji irin tambayan da sayyida Aisha ta yi mahaifiyanta Ummu Ruman, to kuma mun komo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inda muka ji Aisha ta ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zaid. Nabi sai ya aika kira sayyidina Ali da kuma Usama ibn Zaid himastal wasal wahayu, lokacin da wahayi jinkirin sauka Allah madaukakin sarki bai ce komai akan al'amarin ba. Masu kutsawa kuma suna ta kutsawa suna faɗan abin da suka so su faɗa. Yastashirahuma fi firaqi ahlihi, annabi ya aika a kira Ali da Usama ne saboda ya nemi shawararsu dangane da rabuwa da iyalin shi. Ya rabu da Aisha ko ba ya rabu da ita ba, shin me suka sani dangane da al'amarinta, wani irin gudunmawa na shawara za su bada sakamakon abin da ya kai ya komo na wannan al'amari. Qalat Aisha ta ce fa amma Usama, amma shi Usama ibn Zayd fa ashara ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bil ladhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. To so ba annabi labari irin abinda yake gani kuma abinda ya sani abinda yake da yaqini akai na cewa Aisha fa mutumin kirki ne. Kuma gano wannan da kyau ko bai santa da wani aiki na Aisha a baya ba. Kuma kafin wannan tafiya su yan gida ne bai taba ganin wani alama daga cikin alamun da ke bayyana rashin nagarta dangane da ita ba, ballantana dare guda a jefita da wannan muguwar kalma. Mun gane wannan da kyau ku. Sannan ya ba annabi labari hadi da bashi shawara billazi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wuddi, irin yanda ya san kaunan da Aisha ke wa annabi da irin kaunan da annabi yake ma Aisha. Ko mun gane wannan da kyau ku, suna kaunan juna matukan kauna. To sai ya ga wannan abin da aka ambata, to ba abin da ke haifar da shi irin kiyayya da adawa. To kuma sai ga ba kiyayyan nan kuma ba adawa dangane da zamantakewar annabi da Aisha, ya ba da shawara cewa lalle ba Aisha za a bincika ba, su ne ɗan dakon labarin su ya kamata a je a bincika a ji me ke faruwa. فقال أسامة سي أسامة يتي يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. عائشة إيالك كما موما مسان كومي دنجني إذا بسي على خيري ومتبع جمعاتن شي كوان أبن أشاء يازتو رجبا كنتا كو أنغ أيكي دي كتكين أي كنتا با منغانا ونن لكيوكو هكا أيكي سماتن كريكي تكفن لوكشن دا دونيا تيمتا تا a waye gari tana da bakin zance ta hanyar mutanen kirki za su furta kalmomi masu nagarta na yaban arziki dangane da ita. Amma idan kika zama bazza'iya, to sai a waye gari duk abin da aka yarko zai iya zama a kanki. Ko mun gane wannan da kyau ku, Allah ya sauwaka. Aisha ta ce wa amma Ali ibn Abi Talib faqala, amma da kuma kan Ali sai ya ce wa Rasulullah لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. yace to amanzan Allah, Allah madaukin sarki bai kuntata maka a rayuwar nan na duniya ba, Allah madaukin sarki bai tattarde maka yanayin rayuwa ba. Mata suna da yawa kuma ga wannan da kyau ku, shi kuma sayyidina Ali ya kalli irin yanda abin ne ya dama annabi da irin yanda wannan harka ya zama shi ne abin tattaunawa a cikin gari. Sai ga in dai Aisha ce za ta kawo ma da'awar musulunci cikas, a kawar da ita a ci gaba daga inda yake. Kuma gane wannan da kyau ku, shi ba wai yana zargin Aisha ta yi ne wai ya ba annabi labari ko ya ba shawarar cewa ga abin da ya sani a ya kawar da wannan ba, ba wannan yake yi ba, shi na kallon janibin da'awa ne. Wannan al'amari ya kawo tsaiko na kusan wata ɗaya na gudanuwan da'awa. To lallai ya kamata a ɗauki mataki na gaugawa cewa in dai Aisha ce matsala a kawar da ita a auro wata. Amma sai ya ce wa in tas'al al-jariya, inda za ku gane Ali ba zargin Aisha yake yi ba, ya ce amma da za ka tambayi Barira ita ce al-jariya a nan, tasdukka, za ta baka labari. Mun gane wannan tasdukkal khabara, za ta gangata labarin abin da kenan, tunda ita ke zama da ita a cikin gida ta san komai da ke gudana. Qalat, Aisha ta ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Barira, shi ne annabi ya ka kira Barira. Fa qala, sai ya ce ai Bariratu, hal ra'aiti min shay'in yuribuki min Aisha, shin akwai wani abu da kika gani wanda yake dan tada miki da hankali kina zargi baki fahimce shi ba, zuciyanki na raurawa dangane da al'amarin Aisha, kin gano wasu al'amura daga take-takenta da maganganu da yanayinta akwai wani ba karkashin kasa? Fa qala lahu Barira, sai Bariratu ta ce wallazi ba'athaka bil haqq, ya rasulullahi ina yi maka rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya in ra'aytu minha amran qad da a ce na taba ganin wani al'amari dan gittattare da ita aghmisu alaiha wanda miki kyama ko zargi ko kyara dangane da ita akthara mimma annaha jariyatun hadithatus sun kadai abinda za a ce ma Aisha yar budurwa ce yarinya ne mai kananan shekaru tamamu an ajini ahluha tana zuwa ma ta kwanta dangane da garin da aka bata ta kula da shi an baza gari an shanya sai Aisha sai ta kwanciyanta a nan tana kulawa da wannan gari haka kuya ta zo ta ci wannan garin bata kula ba fata atil dajina fata akuluhu mun gane wannan da kyau ko Aisha yarinya ce da bata ma san me ke faruwa ballantana a mata wannan zargin ita da za a baza gari a ce ta kula da shi ke bacci a nan da take kulawa da shi har a waye gari akuya ta zo tana cin wannan garin jama'a mun gane wannan da kyau ita ce za a ce ta yi wannan danyen aikin muna fahimtar wannan yanzu inda ke ce yanzu ba za a iya annabi ya kira ki gaban shi tare da waɗancan manyan mutane aka tambaye shi sai ki ga mukamin ki ya kai sai ki fara bazar da maganganu iri-iri jama'a duk yanda magana ya sama zai dawo ƙasa ba duk yanda rai ya bashi kar hankali ya gushe mun gane wannan da kyau ko sai ta faɗi iyakacin gaskiyan abin da ta sani to a nan sai annabi ya haɗa maganar Usama da maganar Barira da kuma shawarar Aliyu waje guda faqama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min yawmihi to a wannan yinin annabi ya miƙe fasta'zara min Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya yi kuka da abin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya mashi mun gane wannan da kyau ko ya bayyana damuwar shi karara na wannan cin fuska da cin mutunci da zagon kafa da ya mashi har yake neman yan agaji da za su agaza mai a kan shi qalat Aisha da ce فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على المنبر سيما ان الله يهو كان منبري ككمنت عائشه تانا جرا اما kuma in rohoto na kai mata labarin duk abin da ke faruwa ko mun gane wannan da kyau ku to shine sai annabi ya hawo kan minbari ya tara musulmi sai ce ya ma'asharul muslimin ya ku jama'an muslimi من يعذرني من رجل قد بلغ بي أذاه في أهل بيتي كيجن قوانين ذي أغجين يتلفين دنجن دا ما كلش متنين دا چوتر ويش يكي متقا دنجن دا إيوالن جدانا كاقا إشا إتكأيت أما النبي كرات دا أهل بيتي فوالله النبي كي إنا يمقران سواد الله ma alimtu ala ahli illa khayra yace wallahi ban san komai dangane da iyalaina ba sai alkhairi haka yake san mijin ki ya shede ki in kika samu wannan shida kika mutu zaki samu rahmar Allah cikin gaugawa mun gane wannan da kyau ku yace wallahi ban san komai dangane da iyalaina ba alkhairi na sani dangane da ita wala qad zakaru rajulan min ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا سنشو كل لون متن سن حقا شي ده wannan maganan da suka kirkira wanda wannan mutum ban san komai dangane da shi ba sai alkhairi wama kana yadkhulu ala ahli illa mai wannan bawo Allah da suka ce wai shine ne fasikanci da iyalina a'udhu billahi yace bi ma fa shiga gidana sai tare da ni ko mun gane wannan da kyau ko ban san komai gare shi ba sai alkhairi ban san komai ga iyaluwa ba sai alkhairi don Allah ku ji manzo Allah ke faɗa haka har cutarwanka ya kai annabi yanzu yana kuka irin wannan a cikin jama'a saboda neman wata biyan bukata taka ta duniya ka samu ɗaukaka ko ka samu matsayi ko ka kyaru wani ko ga haifar da wani damuwa dangane da abin da yake gudanarwa kawai saboda kai ka fanshi fushin ranka. Faƙama Sa'ad ibn Mu'az al-Ansari radiyallahu anhu, sanda annabi ya wannan jawabi ya ka samu Sa'ad ɗan Mu'az al-Ansari, Allah ya ƙara mashi yarda, ya miƙe faƙala ya ce, ana a'azuruka minhu ya Rasulallah, ya ce kwantar da hankalinka zan maka maganin shi ya manzon Allah. In kana min al-Aus, in ya zama daga ƙabilan Aus ne, darabna unukahu, za mu tsara wuyan shi. Kun ga har a lokacin ba fa san shi ba, shi manzon Allah ya san kowa yi. Ko mun gane wannan da kyau ku? Mafi yawancin sahabbai ba su san wane ne kawwa uwar gama wannan aikin ba. Ya ce in dai daga cikin Ausu ne, to ya Rasulallah ka kwantar da hankalinka yau yau ɗin nan za mu tsinke mai wuya. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj, amma idan ya kasance daga cikin ɗan uwa ne daga cikin ƙabilar Khazraj, a martala kai ne zaka ba da umarnin abin da za a yi mai, fa fa'alna bi amrika, za mu aikata umarnin da duk ka ba da akai shi. Kaga wancan da ba ƙabilar su ba sun faɗa abin da za a yi mashi nan take, wannan kuma da yake ƙabilar su ne sai suka faɗa abin da suke son su faɗa. Shi yasa zama ƙabilanci a musulunci haramun ne. Duk wanda ya shigo da al'amarin ƙabilanci cikin ayarin manzon Allah, annabi ya sanar cewa ba ruwan shi da shi kowaye. Mun gane wannan cikin ku? Qalat Aisha ta ce faqama Sa'ad ibn Ubada, to sai Sa'ad ibn Ubada sai ya miƙe, wa huwa sayyidul Khazraj, kuma shi ne shugaban Khazraj, shi kuma Sa'ad ibn Mu'az shi ne shugaban Aus. Kuma gani wa kana rajulan salihan, Aisha ce mutumin kirki ne, walakin nahtamaltuhu alhamiyya, sai aka waye gare ƙabilanci ta ja shi. Faƙala li Sa'ad ibn Mu'az, sun ce ma Sa'ad ibn Mu'az, la amrullahi, ina maka rantsuwa da Allah, la taqtuluhu, ba ku isa ku kashe shi ba, wala taqduru ala qatlihi, ba kuma da bizan da za ku samu daman kaiwa zuwa gare shi ko da daga cikinmu ne, ballantana ku kashe shi. Faqama Usayd ibn Hudayr, sai Usayd ibn Hudayr ya miƙe, wa huwa ibnu ammi Sa'ad ibn Mu'az, dan bappa ne wa Sa'ad ibn Mu'az. Faqala Sa'ad ibn Ubada, sai ce ma Sa'ad ibn Ubada, kazabta, ƙarya kake yi. Jama'a ƙabilanci ne bakke ya sa mutum ya iya ƙarfin hali ya ci mutuncin mai mutunci bai damu ba. Ko mun gane wannan da kyau ku? Mutanen kirki sai a waye gari sun faɗi kalmomin da sanda hankalinsu ya komo jikinsu za su yi da na sanin da babu ranar gyara, ba abin da ke haifar da wannan sai ƙabilanci. Yasa annabi ya ce duk wanda ya kururuwa ya gayya zuwa ga harkar ƙabilanci bai tare da mu. Ko mun gane wannan? Haka za ka yi tafa gamliya a duniya, ka yi tafa da tashi kana bige-bige, ka mutu ka je lahira, Allah madaukin sarki ya ture ka daga cikin al'umman manzon Allah, ba zai sa ka ciki ba saboda ƙabilancin sakon uku da ka shigar cikin rayuwanka. Shi yasa duk wanda ya tsaya da irin wannan ƙabilancin ya marmaza ya janye shi a ran shi, don annabi ya riga ya faɗi hukunci. Mun gane wannan? Ya ce laisa minna man da'a ila asabiyya, duk wanda ya kira ya yi kuwa da dukkan koma menene na ƙabilanci, annabi ya ce ba ni ba shi. Allah ya sauwaka. To sai ce ƙarya kake yi, la'amrun lahi, muna maka rantsuwa da Allah, la naqtulannahu, sai mun kashe shi. Fa innaka munafiqun, yace kai Sa'ad Ubada kai munafiki ne, ba dan komi ba sai dan tujadilu anil munafiqina, kana kara munafikai. Ba wai shi ne munafinci ne a karan kanshi ba, me yasa yake kai shi da munafinci? A yana kara munafikai ne da suke munafincin ɓata matan annabi da lalata da'awa da rusa tsari gaba ɗaya. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Fatasawar al-hiyal, to sai yanayin ya cudi. Mun gane waɗannan suka taso, waɗannan suka taso, hayaniya da jayayya da faɗin baƙaƙen maganganu suka turnuke a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma ga manzon Allah a tsaye shi yasa ba abin da ke kawo ma jama'a hayaniya yasa ki ganin mutuncin masu mutunci al'amari ya dugunzuma ya lalace lokaci daya sama da abin da yake da alaka da kabilanci jama'a mun gano wannan da kyau ko yanzu yanzun da za a iya ɗauka makami a buga duk wanda mutum ya ɗauko kabilanci ya aji to yana ɗaukan musulunci ne ya watsar sai musuluncin ka ya lalace ya gurɓace guba ta shige shi ya samu rauni ya kakkatse daga ƙasa shine kake iya ɗauko al'amarin kabilanci ka rike amma muddin akwai imani tabbatacce a cikin zuciyarka kabilanci bai iya zama ballantana munafunci ballantana duk abin da ake kawo na asha ya iya shiga cikin zuciyarka ka iya rike shi tana renon shi yasa duk masu bayyana kabilanci cikin al'umma annabi su sani cewa su yan jabin musulunci ne mun gane kuma plaque suke ga musulunci kawai amma ba musulmin ba ne don annabi ya ce waɗannan ba nawa ba ne to nawa yi Allah ya sa mu dace al-Aws wal Khazraj hayaniya ya barke tsakanin Aws da Khazraj hatta hamu an yaqtatilu har suke nufin za su fara gwabza yaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'imun ala al-minbar za ka tambaya ashe annabi fa qa'imun ala al-minbar yana tsaye akan minbarin shi falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahfiduhum annabi bai gushe ba yana kwantar musu da atifansu hatta sakatu har yawa ya gari sun yi shiru da kyar annabi iya lallashin su dama abin da munafikai suke nufi kenan shi annabi a shagaltar da shi fitinin cikin gida ta hana ya sakata sannan a shagaltar da shi ɓangare na biyu fitinan waje cikin sahabban shi ta shagaltar da shi garginginin kafirai suna ƙoƙarin su bushe addinin musulunci sai a wayi gari wannan da awa na musulunci ta samu matsala ko mun gane wannan da kyau ko ta samu matsala duk wanda ya ce zai ɓullo maka ta fuskacin iyalanka ya kawo maka cikas baka da maƙiyi a duniya irin shi ko da ko a duniya ya bayyana cewa shi ɗin nan mai ƙaunanka ne mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya sauwaka wa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya shuru ya ce komai ba qalat aisha ta ce wa bakaiti yawmi zalika wannan yinin kakumanta jiya ta kwana kuka ko hagarin Allah ya waye haka yininta ta ƙara kwashe shi ba abinda take sai aikin kuka la yarqa'u li dam'un hawaye bai yanke mata ba wala aktahil bi naumin ita kuma bai ce tuzumi da bacci ba wa abwara su kuma iyayenta Abubakar da Ummu Ruman yadhunnani anna al-buka faliqu kabidi zatan fi shine kukan da nake yi zai ji ya fasa min hanta saboda damuwa da kunci take to bainama huma jalisani indi iyayena suna zaune a kusa da ni wa ana abki ni kuma ba abin da nake illa aikin kuka ista'zanat alayya imra'atun min al-ansar sai ga wata mace daga cikin mutanen ansar mutanen madina ta nemi izinin ta zo ta gana da ni fa azintu laha sai na ba ta izini fa jalasat tabki ma'i ita ma sai ta zauna ta kawo gudunmawar kuka ba abin da take ta ma sai kuka mun gane wannan da kyau ko domin ai bikin balbe yana faraka ga ba sai yi ga yanka ba ko sai ta zo ta dinga rusa kuka fa baina na halu ala zalika Abubakar da Umar kaddar ai Abubakar da Ummu Ruman mahaifiyar Aisha kaddar ga su nan zaune ban da tagumi ba abin da suke Aisha da kawarta ba abin da suke sai kuka to ana nan a wannan hali ne إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم شيني منزل الله وشيغو جدا يسلم ثم جلس في نموجه وزونا من قال أنه كسورة أنت عبو ga Abubakar da Ummu Ruman, Aisha da kawarta, manzo Allah shi kuma sai ya zauna. Qalat Aisha da cewa lam yajlis indi mundu kila ma kila, manzo Allah bai zauna a kusa da ni ba tun san da aka kirkiri wannan abin da aka kirkira din. Mun gane wannan da kyau ko? To amma daga nan in mata sun fahimci zaman auren ku, to kamar Haja ce take sai da kanta. Kalli yanda Annabi ke haba-haba da Aisha, kalli ƴar tangarɗa da aka samu lokaci da ya canza mata. Ko mun gane wannan da kyau ko? Idan ke kiyaye mutuncinki a gidan mijinki, to har abada darajarki zai tabbata. Kina zubar da mutuncinki, to ko kin shiga matsala, matsalan da kuma ba a taranan karewanta ba, kuma irin wannan matsalan dinki za ta yi taina diddiki saboda alhaki ne. Ko mun gane wannan da kyau ko? To amma mafi aksarin mata ba sa fahimtar wannan, za ta iya tsayawa ta yi duk abin da ta ga baya ma a gidan miji, ta aikata abin da ta so ta aikata, ta faɗi magana da ta so ta faɗa, ta yi abin da ta ga dama ta yi rawan gaban hankunta, tana ganin ai ita ta yi fari har a wajen Allah. Ku kalli dai yanda lokaci ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke matukan kaunar Aisha ya waye gari ya canza. Amma wancan maganar na su barira, ku kalli kuma lokaci ɗaya da kuma ya komo ya canza. Ashe shi namiji bai kafuwa kaf waje ɗaya, in an nuna namai sai an ga mugun asar na wannan, sai an ga alamar shi. In kuma a komowa kyautata, wancan muna nawa yana da saurin yafe shi. Kuma gane wannan da kyau ku? Ta ce sai ya zo ya zauna a kusa da ni, wanda tun da faruwar wannan kes ɗin manzon Allah bai zauna a wajena irin wannan ba. Wa qadan nabi fa shaharan la yuha ilayhi fi sha'ani shay, wata guda cir annabi yayi ba sokar mai da komai dangane da al'amari na ba. Mun gane wannan da kyau ku? Gari yayi shuru, munafikai suna ta jin daɗi, yahudu da nasara su kuma kakansu ta yanke saka, salihan bayi abun duniya ya ishe su, manzon Allah ya rasa inda zai yi. Yawa mun gane wannan. To kai ma ka yi haƙuri, duk lokacin da al'amari ya turnike a gidan kai da iyalanka, kar ka yi gaugawan ɗaukan mataki, yi haƙuri ɗan uwa. Irin yadda manzon Allah nan ya yi haƙuri, kin da aka jarraba annabi irin wannan, kai ma sai an jarraba ka. Ina fatan mun gane wannan da kyau. An yi maka wannan ne ba don komai ba, sai dai in haka ya faru da kai ka san irin matakin da za ka ɗauka. Kai in ja ku da nisa ga annabi can zaune kusa da Aisha. Qalat, sai Aisha ta ce, fatashahhada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina jalasa, sai annabi ya fara hudubatul haja yayin da ya zauna. Thumma qala, sannan ya ce, amma ba'adu, to bayan haka, ya Aishatu, kace haba Aisha, fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza, kace labari ya zo min kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah, in ki barantacciya ce ba matsala, Allah zai barantar da ki. Wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfir Allah thumma tubi ilay, in ko kin dardaso wannan abun kin dallashe shi, to ki roki gafaran Allah madaukin sarki ku tuba. Fa innal abda in i'tarafa bi dhanbihi, domin bawa duk lokacin da ya furuci da zunubin shi, mun gane, thumma taba, sannan ya tuba, taba Allahu alaihi, Allah madaukin sarki zai karbi tuban shi. Kaga manzo Allah ya yi mata magana na hankali ko na ilimi da dattako da kokarin kwantar mata da hankali. Qalat, sai ta ce, falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maqalatahu, yayin da annabi ya kare maganar shi tsaf, qalat dami, ta ce kawai sai ta ji hawayenta ya dauke kik, hatta ma ahassu minhu alqatara, tace ba ta jin motsin wani abu na hawaye ko kan ya dauke jam. Fa qultu li abi, anan sai ta ce ma babanta Abubakar, ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa kama Abubakar an sa madadina. Fa qala, sai Abu Bakar ya ce wallahi ma adari ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakar ce ni wata abin da zan ce mashi ba. Fa qultu li ummi Aisha ce nace ma mahaifiyata Ummu Ruman ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ki ansa ki ba manzon Allah ansa a madadina, ki bashi ansan maganan da ya faɗi. Faqalat sai ta ce wallahi ma adari ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ce abin ya fi ƙarfi na ɗan nan, wallahi ban san abin da zan gaya mashi ba. Qalat Aisha ta ce fa qultu sai na ce wa ana jariyatun hadithatu sunni. Mana irin kamar zuwa shi ɗin nan ko? Ni yarinya ne karama mai ƙananan shekaru. La aqra'u kaseeran min al-Qur'an. Tace ban haddace abu mai yawa cikin al-Qur'ani ba. Kaga daga nan zata dina ka ce ka aura. Ba mai hadda ba, ba zan ta iya karatu ba. Ko mun gane wannan da kyau ko me addini aka ce ka je ka aura. Yarinya dina ta burge ka in ba ta da addini ka rabu da ita. Mun gane wannan da kyau ko tigen da ta kayatar da kai walau a ajabaka husnuha tigen da kenta ya burge ka. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Me addini shi yasa abin da mutanen yanzu ba su kallo kenan, kawai sai mutum ya je ya aure don wani abu, sai abin ya zo ya lalace sai kuma ya zo ta kuka. Idan aka samu yarinya ga addini ga ilimi to nurun ala nurin kenan, haske bisa haske. Ya fi ka auri yarinya mai addini kawai ba addini, mai addini kawai ba ilimi. Inda ilimin dogara ita so ne mai ɗari sama da ita kuma wannan addini ne kadai yanzu za ka fara. Amma in ya zama ilimin ne kadai ba addini to wannan da ita da mai kanjama bambancin su kadan ne, don sai ta kai ka wuta wannan. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Domin za ta amfani da wannan ilimin ta lalata rayuwa, ta lalata zamantakewa, ta ɓata addinin. Kuna fahimtar wannan da kyau jama'a? Shi yasa ka tsaya kai nazari, za ka gina wani al'amari ne da ba a sa ran yankewan shi, so ake wannan zamantakewan ya tabbata har gidan aljanna. To sai ka yi nazarin wace ce za ka aura, daga wani gida za ta zo, kaza kaza, duk sai ka yi wannan binciken, ba kawai ka ja liƙabi ka rufe. Kai cin da ka riga ka yanke ka yanke a ci gaba da tafiya ba, za ka yi regretting a rayuwa, za ka haifar da wasu ƴaƴa ba za ka taso alhakinsu su ya bi ka a cikin kabarinka. Mun gane wannan da kyau ko? Alhakin ƴaƴanka su ya bi ka a cikin kabari, don na daga cikin haƙƙinsu shi ne ka zaɓan masu uwa ta gari. Ba kawai an ce yi aure ne saboda ka fanshe ka ɓarje gominka ka more ka bararraje ba, akwai wasu hukuk da ke binka. Ba maki ka ce an yi lafiya ne muke zaune ta ƙwarai, amma zuwa an ka da za ku biyo baya suna da haƙƙi a kanka na zaɓin wasu uwan kirki da za ta tarbiyyar ka kan addinin musulunci. Sai ba ka yi wannan ba, ba ka yi aiki da ayan ta ce ko an fusa kuma a halikum nara ba, in kawai ka kuma nahar ɗin nan sai ka shige ta. Yasa ka binciki kanka tukuna kafin ka jefa kanka cikin matsala. Allah shi kiyaye. Aisha ce bata karanta komai da yawa daga cikin Alkur'ani ba, ta ce wallahi laqad arabtu, ta ce ni fa na sani annakum qad sami'tum bi hadha alhadith hatta taqarra fi anfusikum, ta ce ni na ga gankance kun ji wannan magana ko magannan ta samu gindin zama a cikin rayukanku. Wa saddaqtum bihi, kuma kun gaskata shi. Kaga nan Aisha ta hada kowa da uwarta da ubanta da manzon Allah da musulmi duka, tace maganar ya shige ku kuma kun amince kun gaskata wannan maganar, gani na kuke kawai mai laifi. Wala in qultu lakum, Aisha tace in nace muku inni bari'atun, ni ku batacciya ce, wallahu ya'lamu anni bari'a, Allah shi ya san ni ku batacciya ce. Ta ba da ansari kuma gano wannan. Wala tusaddiquna ni bizalika, bana ku gangata ne ba saboda maganan ta shige ku. Mun gane wannan da kyau ko? Kun riga kun yadda da mugun abin da aka faɗi a kaina, kenan ka fahimci wannan. In kana addini ka ci gaba kawai, mutanen banza za a yi masa zantar dukan banza a kanka kuma za su yadda ba yanda za a yi ka kare kanka sun san da Allah ya ga dama duk yanda alheri ya zo ba za su kalle shi ba kalle irin abin da Aisha take cewa maganar ta riga ta kai zuwa gare ku shi yasa mai risala yake cewa idan yaro ya taso alheri yake sa fara dasawa a cikin kwakwalwar shi da zuciyar shi kar ku bari ƴan wofi su fara kaiwa zuwa gare shi su riga ku to in sharri ya je waje to alheri a hankali yake zuwa ya kawar da shi amma fa sharrin zai kawo amma sai a hankali kuna fahimtar wannan haka tun kun gaskata maganar da aka kawo muku wala in i'taraftu bi amr tace idan ni furuci bi amrin da wannan al'amari cewa nayi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a Allah madaukakin sarki ya san ni na kubuta daga wannan al'amarin in na faɗi wannan za ku gaskata ni kuma ku fahimci wannan jama'a duk sanda ba kai abu ba duk yanda aka da aka raya kaka ce ka yi ka tsaya kan gaskiyan ka kawai ka ba ban yi ba to ka yi damar ban a wuce wajen ka ce a tarihi zai rubuta ina fatan mun gane wannan da kyau ka zan nan ba aka ce ban yi shi ba in ko ka san ka yi sadaka tuba sai ka ɗauko wancan hadisi na manzo Allah sai Allah ya gafarta maka shikenan sai Allah ya mantar da salihan bayi tunanin wannan abin dangane da kai a cikin zuciyarsu Aisha da ce wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum masala tace misali ma da ku ban san yanda zan buga shi ba illa kama qala abu yusuf sai yanda mahaifin annabi yusuf yace sabrun jamilun hakuri ingantacce shi ya fi dacewa wallahu almusta'anu ala ma tasifun irin duk abin nan da kuke siffantawa a cikin ranku na cewa ni ba mutum ne kirki ba ne Allah ne zai taimake ni akan haka yanzu taimakon da ta nema wajen mahaifinta ta janye taimakon da ta nema wajen mahaifinta ta janye taimakon da ke ta nema wajen manzon Allah ta janye yanzu ta maida taimakonta wajen wa wajen Allah duk wanda ya ce Allah ya tsaya mashi ko tuwa jingina a majinginan da ya fi kowanne tabbata Allah zai taimake ka amma dabaranka da wayonka sai Allah ya bakka da shi ga yanda za ka yi to mu ba Aisha ta bi Allah qalat ta ce summa tahawwaltu ta ce kawai sai na juya baya fattajatu ni kwanciyata ala farashi a kan wannan shimfiɗantawa qalat Aisha ta ce wa ana wallahi a'lamu hina idhin anni bari'a a san da wannan abin ke faruwa na san ban yi abin da suke zargi na ba ni kuma ta ciya ce ni mutum ne kirki ce wa anna allaha ta'ala mubarri'u bi bara'ati kuma ina da yaqinin Allah madaukakin sarki zai kubutar da ni sakamakon ni mutum ne kirki ne wallahi wannan abin ban yi ba walakin wallahi ma kuntu azunnu an yanzila fi sha'ani wahyun yutla tace ban taba tunani a cikin raina wai ni na kai darajar da za a saukar da wahayin da za a zo ana biyawa ana karantawa a ce wai nayi kaza ba tace ni ban yi tunani na kai wannan matsayin ba wani sha'ani kana ahqaru fi nafsi min an yatakallama Allahu fiya bi amrin yutla tace to ani ban san na kai matsayi ba ni ina jin ni daraja na bai kai ko ina da har Allah zai yi magana a kaina ta hanyar ya saukar da wahayin da za a riga karanta shi dare da rana har zuwa ƙarshen yini na ƙarshe ba har ya ce wallahi ban yi wannan tunanin ba walakin kuntu arju tace kullum fatan ta shine an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil nawmi shine annabi ya mafarki ga ru'ya yabri'uni Allah biha mafarkin da Allah madaukakin sarki zai kubutar da ni cewa ni kubutacciya ce annabi zai yi mutane bayani kadai abin da ke tani kenan annabi ya mafarki qalat aisha ce fa wallahi ina makoran suwa da Allah marama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min majlisihi annabi bai zakuɗa daga inda yake zaune ba wala kharaja min ahli albayt ahadun kuma waɗanda ke cikin gidan a sannan ba wacce ta fita hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyyi sai ga wahayi ya sauka. Fa khadha ma kana ya'khudhu min al-barha, sai irin rawrawa da girgizi da yanayi na canzawa da wahala da kunci da ke samun annabi inda ni wahayi ya yi saukan wahayi, ko sai su ga ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hatta innahu la yatahaddaru minhu mislu al-jimal, sai aka waye gari zuta tana zubo manzon Allah min al-arq, ba ba dugowa irin yanda ga zuba, a zuba yake na diga dip dip, kamar yanda idan aka yi ruwa kake ganin ruwan sama yana sauka akan ganyen bishiya, haka zuba ana tsananin sanyi ne a lokacin, manzo Allah shi kuma yana zuba. Mun gane wannan wa huwa fil yawm ash-shati, lokacin tsananin sanyi ne a Sahara, ko kuma ta a Sahara ne manzo Allah yake irin wancan zuba. Min sakalil qawli, saboda nauyin magana allazi unzila alayhi, wanda Allah madaukin sarki ya saukar mashi, dama ce inna sunnuki alayka qawlan saqila. Qalat Aisha ta ce lamma surriya an rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, daga karin yi wa manzon Allah wahayi tsaf, sai ga manzon Allah wa huwa yadhaku, manzon Allah yana dariya. Fakana awwalu kalimatin takallama biha, farkon kalman da annabi ya fara faɗi, an kala cewa yi abshiri ya Aisha, Aisha ki bishara ki farin ciki, amma Allahu azza wa jalla faqad barra'aki, Allah madaukin sarki ya kubutar da ki, ya barantar da ki, al'amari ya kare daga yau. Fakara li ummi, sai mahaifiyata Ummu Ruman ta ce qumi ilayhi, tashi ki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa qultu, sai Aisha ta ce, sai na ce wallahi la aqumu ilayhi wa la ahmudu illa Allah azza wa jalla, tace laki ba zan je wajen annabin ba, ba zan gode ma kowa ba sai Allah. Huwa alladhi anzala bara'ati, shine ya saukar da kubutata. Wa anzala Allahu azza wa jalla, sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan ayoyin. Irin waɗannan maganganu da sayyida Aisha lokaci take faɗi, to makiya annabi sai ya ce, to ka zo tare ni annabi ne, ai uwarka ma ka je ka bincika, kila ta taɓa ga wa ubanka irin wannan maganganu. Zaman aure ko to zama ne kawai na ne na mu'amala da juna, in annabi ya zama masumi, Aisha masumiya ce, kuma irin wannan zamantakewan kai ka fi annabi sanin abinda bai dace ba ne, san ta faɗi wannan ba sai ce Aisha kul, kaje ƙara faɗin wannan, domin ma ya shirya ta'khirul bayani an waqatul haja, bai halatta a jinkirta bayani irin wannan ba a san da ake matukan buƙatar shi. Zamantakewa ne na tsakanin mata da miji, wanda al'amura ko kowane iri yana iya faruwa, mu'amala ne na yau da kullum. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ta ce ta gidan, sai Allah ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki, waɗannan da suka zo da wannan kiran ƙarya usbatun minkum, wasu jama'a ne daga cikinku, ba mutum ɗaya ba ne, wanda da ya ƙirƙiri matsalar mutum ɗaya ne, amma waɗanda suka baza ma wannan maganin gishiri ta ƙara zaƙi ta shiga ko'ina, to jama'a ne masu yawa. Mun gane wannan shi ne Aisha ce al-ashrul ayat kulluha, dukkanin ayoyin. Falamma anzalallahu hadhihi al-ayat, yayin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fi bara'ati, don gane da kubutar da ni, qala Abubakar radiyallahu anhu, sai Abubakar Allah ya kara mashi yadda ya ce wa kana yunfiqu ala mustahin, ya kasance shi ke mai mista ce fanin gidan shi bin Usafa, liqarabatihi minhu, saboda yana kusa da Abubakar. Mun karanta cewa shi dan baffan Allah Abubakar ne ko uwan shi innan Abubakar ne, wa faqarihi, ko mutum ne talaka sai ya zama dawainin shi ne da kullun gaba ɗaya Abubakar ke daukewa. Sai Abubakar ya ce wallahi la unfiqu alayhi shay'an, ko la unfiqu alayhi shay'an abadan, wallahi ba zan ƙara ci da shi komai ba, mutumin kawai. Ba'da alladhi qala li Aisha, ba wannan muwar maganar da ya shiga ya madidi dangane da haƙƙin ƴata Aisha. yana faɗin wannan fa anzalallahu ta'ala ka gidan Abubakar alheri ne yawa nagudazunnan aka saukar da ayu goma kuma ga wata sai Allah ya ce wala wa'ati li ulil fadli minkum kada masu falala daga cikinku su yi rantsuwa wasa'atu waɗanda Allah ya yalwata musu cewa ayyutu ulil qurba wai da za su kyautata ma danginsu na kusa ba wal masakin da talakawan gari kaza 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 aka yi ma Abubakar nasiha ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum ku ne ba kwa san Allah gafarta muku ku gafarta mu mustahim mana yace wallahu ghafurur rahim Allah madaukin sarki ne gafara ne mai jin kai kuma kun san dalilin da yasa ake marmala ka zo ka da wannan aya sai Abubakar mutumin kirki ne yana neman ya yanke wani aikin alkhairi da ya dauko so da shi aikin alkhairin ka dauko shi ka sake ka yanke shi a tsakiya na bawa rushi kun gano wannan ne kyau kaman roba ne ka jata ta tale ta tale ta kai karshe tana tsinkewa na take komawa farko take komawa to haka in kana aikin alkhairi kai sai ka samu zango ka yanke to fa wasinki shi yasa kai makan ka fara da gama in ka fahimce ni mun gano wannan ne kyau jama'a sannan na biyu shi mistahidin nan ya zo yakin Badar ya yi laifi amma kuma wannan laifin da ya yi bai sa Allah madaukin sarki ya rushe wancan aikin alherin da ya yi ba sai zama har yanzu aikin alherin shi na nan shi yasa Allah madaukin sarki ya marmaza ya saukar da aya saboda ya ba shi wannan tsakkariyar cewa ce fa ne dai a ci gaba da miƙa mashi فقال ابو بكر انت وسند ايه تسوق سوى ابو بكر يقول والله اني لا ارد لا احب ان يغفر الله لي يقول والله انا سلمني الله يغفر تامل فرجع الى مستهن سيقوم مع مستهن بشيرون ديك يلي التي كان ينفق عليه وان دي سابة شيد شي وقال يقول والله لا انزئها منه ابدا يقول هر ابدا بعدين دي نشيد شي وشند الله تدوان شما جانب ina fatan mun gane wannan da kyau malaman tafsiri suka ce sanda Allah ce alati hibbuna an yaghfir Allah lakum iyakan inda ga saukar ke shin ba kwa fatan Allah ya gafarta muku sai aka gare ce ina fata sai aka ce wallahu ghafurur rahim je ka Allah ya gafarta maka mun gane wannan da kyau ko qala Aisha Aisha da ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yas'alu Zainab binti Jahsh zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya kasance so da dama in ya shigo gida sai kira Zainab yar Jahsh ita ma sai dan kinkashi ta ya tambayanta ita ma ta annabi ne an amri dan gayin da al'amari na fa qala sai ce ya Zainab ma za alimti aw ra'aiti me kika sani dan gane da Aisha ko me kika gani fa qala ya rasulullah sai zainab ta ce ya manzon Allah ahli sam'i wa basari dan Allah ka kare min ido na da gani na shin dabban jima gani baka ka saka na ciki mun gano wannan da kyau ko kuma kishi ta ne zaka muka ji abin da ke tsakanin su ita ne suke kwarsawa da Aisha mun gano sai ita ce budurwa ita ma budurwa inda ce budurwa wanda suke da kananan shekaru irin ta kyakkyawan gaskiyar Aisha mai matsayi da daraja shigen na Aisha kun gano wannan ita ce wanda suke zubawa na tseren kishi amma da annabi ya kaza ce ha kakka sala ciki don Allah ka kare min ido na da gani na cin da ban ji magani ba kakka san faɗa abin da zan hallaka ko kishi yake ya ka zo ana magana kai baki san magana baki ja baki kishi ru yar uwa duk wanda ya zo ya saka ka a cikin wani gulma ka ga mashi ahli sam'i wa basari kakka saurare shi duk yanda ka zama shashasha mai son jin labari duk wanda yazo zai kanka sama suke gallau waje kana jin magana to ran da za a yi maka wannan baya na wannan maganar da ka za ka rena kanka duk wanda yazo da magana kace dan Allah malam bari in ga gwasale shi su biyu ba zai ƙara zuwa ma da gulma ba amma za ga ustazan mu malam yanda ka san awaki haka take dan Allah ku gafarta mu wannan magana da na fara duk wanda ya zo muku da magana wasu ku ku saurare shi sai ya gama yana zuwa ka ce ma dan Allah da ka ta ba abokinka ba ko ubanka ne yace wannan maganar kaga ƙara faɗin ta to ko ba ka ba kare ni Allah ne a cikin Al-Qur'ani ayan da zamu shiga Allah madaukin sarki zaka ji abin da ya faɗi karka yadda wani ya ja maka matsala ya jefo ka cikin maganan da tafi karfinka. Yana zuwa ka ce wani ko abu kaza da yake son ka saka ni a ciki, ba na son in yi tarayya da wani cikin ayyukan alkhairaina. Saboda haka don Allah ku je ku yi abu, kuma ina mana sai ka ji tsoron Allah. Mun gane wannan da kyan ku, amma kai duk maganan da za a faɗa maka kana lokacin saurarinta, kana lokacin za ka ba da gudunmawa wajen tattaunawa har ka ɗauki mataki kan kaza. Wannan ustazancin da ka sa kai kura ne da fatan akuya, ƙarya ne. Wannan ha'inci kake ha'intan ustazai, kai ba ustazu ba ne kawai, ka sa digansu ne kuma ranar kiyama za ka biya. Yana mun gane wannan, in an faɗi magana kullum maganar ta rika tasiri a kanka. Duk wanda ya zo da magana ka ci, annabi ya ce duk wanda ɗayanku aka zo da maganar ɓatanci a kan wani ɗan uwa, yi tsayuwa irin ta raka ya kare shi, Allah zai kare fuskar shi, ba zai shiga wata ranar kiyama. To kaya ganin ka ji labari kullum kai ɗan maka ringin lallai ka more, kuma labarin da ka ji ne zai tsinana maka, don ba abin da za ka yi sai gulma. Kwakwa abin da aka yi aikata ƙarƙashin shi, gulma kawai za ka ƙara yi kai ma, ka ƙara ma kanka wuta a kan wuta, narun ala narin. Ba wani abin da aka yi na dukan shi ko kashe shi ko ɗaure shi ko wani abu, iya kanka kenan ka ji kana ƙin musulmi a ranka. Iya kanka kenan ka yaɗa ma musulmi ƙin ɗan uwansu. Kaɗai abin da ka iya kenan, ƙulla gaba tsakanin al'umma annabi, gaskiya ka ƙware ba ka da matsala. Lalle wannan dai ka yi fice, amma ka jira mutuwanka. Jama mun gane wannan da kyau, ka jira ranar da mala'ika zai rutsa ka, waɗanda kake ba su labarin ba abin da za su tsinana maka. Mun gane wannan, sai kai furucin abubuwan da kai na asha gaba ɗaya baka cikin hayyacinka, sannan ka mutu kana kururuwa sakamakon ɓannan da kai ma addinin Allah. Allah ya sauwaka. Ta ce wallahi ma alimtu illa khawara. Zainab ta ce ban san komai dangane da sayyida Aisha ba sai alkhairi. Qalat Aisha, Aisha ta ce wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ita ce ke gogoriyan gogoriyo da ni wajen samun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ita ce inna taya take tayawa, ita ce ke iya tanka mun, ita ce ke iya tsayawa da ni, ita ce ke shishige irin yanda nake shishiga. Ina fatan mun gane wannan da kyau, amma kun ji da aka zo da ce inda mun faɗa tun kiri ba ka rashin ce ba, ba za ka yadda ba. To amma tun da yau Allah madaukin sarki ya nuna maka, to sai ne ai Allah ba zai taɓa dama barin abin da ke ƙarƙashin ƙasa bai tono shi ba. Tun da yanzu za ka yi muga abin da za ka yi, in za ka yi gaugawan ka rubuta mata takardunta ka ba ta ka zauna lafiya, to sai ka yi. Amma in za ka zauna kana wani biye-biye kana ganin girman iyayenta, to ba ta samu tarbiyya ba. Wanda bai samu tarbiyya ba tun daga to ina ni dai ina daidai ba, ina so ni ban dai ce ka sake ta ba, amma ka dai dauki mataki ba ka sike ba. Kaga a baya ba ta ce in za ka rubuta mana takarda ka rubuta, ba zai ce ni dai ban ce ka sake ta ba. Amma wannan abin da aka yi in namiji ne zuciya ne kuma ya samu tarbiyya wajen tsofi, to ya kamata ya dauki mataki a gani daga wannan. Abubuwan da ta ce mana yin shiru ka kuma in gono ne sai ka ce to me ta yi, sai maka tilawan baya na ƙarya, sai ka haɗa da wannan, sai ka yi abin da bai dace ba, sai ka koma sai ta tafi ta kaɗe a ɗaki ta ce duk wanda ya buga da mu sai mun buge shi. Jama muna gane wannan da kyau ko? Wallahi ita Zainab ba ta yi wannan ba. Ke ma ki a hankali kada kishi ya ja ki ki aikata abin da zai zo miki matsala ranar kiyama. To shi ne sai yake cewa ita ce wacce take gogoriyar daga cikin matan manzon Allah, fa asama Allahu ta'ala bil wara, sai Allah madaukin sarki kiyaye ta sakamakon takatsantsan. Kai ma ka zama mai takatsantsan kan al'amura, ka zama kana da alwaran. Wa tafikat ukhtaha Hannat bint Jahash, amma ƙanwanta Hannat yar Jahash sai ta dinga shige da fita, to harbu laha, tana yin yaki a madadinta. Kaga Aisha ta ma bata gama labarin ba sai ta shigar da wani abu.
waya hannatu ma tana yi ne a madadin wa, a madadin Zainab din. Kuma amma ku ji a bayan ta jinjina ma Zainab din ta ba ta fara, ta ce Allah ya kiyaye jinta da ganin da ba ta zurba, me ya ja mata tana da alwara'u ta taka tsantsan ne. Ka kumanta Zainabin ne take ba manzon Allah guma ba. Da la'asar annabi yana bin ɗakunan matan shi gaba ɗaya yana ɗebe masu kewa. In ya shiga ɗakin Zainab misali an ware masu minti biyar biyar ne, in ya shiga ɗakin Zainab sai talatin. Guma take ba shi, kyautata ne take yi. Kun gane wannan da kyau ko? Kullum annabi sai maƙale mata. Aisha ta rasa yanda za ta yi ta gane me ke faruwa. Ita da an shigo ɗakin ta ana minti bakwai, sauran matan a minti biyar biyar, to ga wata minti talatin aiki ne ke faruwa. Nan da nan nan da nan sai ta tada siyayi. A binciko mata me ke faruwa ne a cikin ɗakin Zainab. Sai a gano ashe ashe iyayen Zainab ne suka aiko mata da zuma daga gida. In annabi ya zauna ana hira sai ta rika ɗauka da ƙoshiya sai ta rika ɗan ɗiga mashi a hannu yana lasa. In yi yunƙuri zai ta ce ai zuwan bai ƙare ba ɗan tsaya mana, ta ɗan ɗiga mashi. Sannan tana mallashe shi tana faɗin maganganu masu daɗi. Amma ke ba ki faɗin maganganu masu daɗi wai kike son wani kuma ai maki biyayya wai ai haba haba da ke ba, sai ka ce hurul e jama'a mun gane wannan lallashi yake yi. To Zainab ta ga Aisha ta gano abin da Zainab take yi, nan da Aisha sai ta kira taro na ƙasa baki ɗaya, a kira Sauda, a kira Hafsa, aka yi mitin a gidan Aisha. Mun gane wannan da kyau ko? Suna yan fadanta don a gida nan sai zama kam kam, akwai kam din su Zainab. Mun gane kai ma kai aure ba ta uku kwan mata hudu suke haɗa kam kam ka rabu da su sitai za su yi shin da kai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. In kaga sun shiri wani abu kakka shiga ka rabu da su, kai kakka yadda abu gani shin da na Allah ba ta dabu ba. Shi ne Aisha ta miƙe ta yi jawabi ta ce mun gano abin da ke faruwa a ƙarƙashin ƙasa zuma take bashi. To ke Sauda dama in yi fito daga ɗakin Zainab ɗakin ke yake shiga ina shigowa ki cewa manzo Allah ɗan masa bakin ka na warin magafiyar ka mu zama ce bakin ka na warin ɗan doya ɗan masa shi ne ke faruwa. In ya ce zuma ya zai ki ce zuman da ka sha yana zuwa kiwo a itan wannan ɗan doyan ɗin yana wari ba daɗi shi wannan wala baya sa ce bakin shi na wari. To kaga ya samu shaidan farko. In ya fita daga ɗakin Sauda ɗakin Hafsa yake shiga ke ma yi muke ce haka. In ya fita daga ɗakin Hafsa ɗakin Aisha yanzu ita kuma ta zo sharhin da za ta yi da ƙarin bayani. Sun da annabi ya fito daga ɗakin Zainab ya shiga ɗakin Sauda ta ce kamar kar in faɗa ta ce amma ina tsoron Aisha. Ita ce karamin cikinsu amma sai fasaha da baki. Mun gane Mu'awiya ya ce inda za a kulle kofa a rantsuwa da za a bude ta ban Aisha ta zo saboda iya magana billahi laifi an bude ta. Ta ce ta faɗa annabi ta ƙoƙarin yi bayani zuma fanya ta ce a ko dai zuman ne dai akwai wani matsala ƙarƙashin ƙasa a zuman nan. In je ɗakin Hafsa ya ja kai ta a biyu kenan. Ya yi ɗakin Aisha ya ji aka yi ce to wallahi ba zan ƙara shan zuman ba. Inda dai zuma ne shi ne Allah madauke sarki ya ƙara saukar da sautar ta hare. Aka ce zuma ne ba zan ka sha jika da shan abinka. Ina fatan mun gane. To kalli irin wannan matsalar da ke tsakani. Amma kalli irin abin da Aisha ta faɗi ne yabo a kanta. Amma ita ko Hammatu sai ta zama tana wai faɗa saboda ƴar uwanta fa halakar fi man halaka. Sai ta hallaka cikin waɗanda suka hallaka. Qala ibn shahabin az-zuhri yace fa hadha man taha ilayna min amr ha'ula'i ar-rahati. Iya kan jawabin da muka ji kenan na al'amarin waɗancan mutane. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadith az-zuhri. Bukhari da Muslim sun bigar da wannan riwaya a cikin littafin su as-sahih a cikin riwaya al-Imam az-Zuhri. وهكذا رواه ابن اسحاق عن الزهري وكذلك قال وحدثني يحيى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أمرة عن عائشة بنحو ما تقدم والله أعلم. mun gano wannan da kyau ko to zamu ji a gobe shin da wannan al'amarin ya faru ya kai ga haka ya annabi yayi da Abdullah ibn Ubay hammatu da tayi wannan aikin da annabi yayi da ita sauran waɗanda suka yi gulmar irin su Mista da sauransu kuma su waye ya al'amarin su ya kasance sannan sai mu waiwaye adan tafiya dangane da abin da zai iya faruwa nan gaba ga kowace irin da'awa ce aka dauko ta za a yi shin wannan abin zai iya faruwa ga da'awa ko ba zai faru ba shin in ya taso ya faru wani mataki ya kamata ko a yau ku dauka saboda ku yi maganin faruwar irin wannan abin kai ya lalata muku tafiyanku jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu lokaci ya kure zamu saurara a nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم